sashen Hausa na Amurka DOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Sai kuma ta hanyar yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni Umar Faruk Musa zan gabatar daga ofishin mu a Amurka dake Abuja. Shirin na musamman na kunshe ne da sharhi akan kalubalen karancin dala a Najeriya, janye barazanar yajin aiki na jami'an kiwon lafiya a Bauchi, fadakarwa akan muhimmancin shayar da nonon uwa a damagaran. Muna dauke da shirin a daina shan kwaya da kuma sharhin jaridun Najeriya. Za mu kammala shirin da sharhin mura Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Duk kafin waɗannan sai a saurari labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Maryam Dauda ga cikakken labaran. Wasu 'yan bindiga kan babur sun kashe wasu 'yan yawon bude ido daga kasar Faransa su shida tare da mai jagorantar su da kuma direban su a jiya Lahadi a wani wuri da ke kudu maso yammacin jamhuriyar Niger, inda ke mazaunin raƙuman dawa na ƙarshe a yankin na yammacin Afirka a cewar jami'ai. Ana kyautata zaton wannan shine hari na farko irinsa akan masu yawon bude ido daga kasashen yammacin duniya a yankin, wato sanannen wuri da masu yawon bude ido ke zuwa a yankin da Faransa ta yi wa mulkin mallaka gami da kuma raƙuman dawan Niger da ke yankin. Mutum takwas suka mutu, biyu daga cikin su 'yan Niger ne, ɗaya mai jagorantar masu yawon bude idon, ɗayan kuma direba, yayin da sauran mutanen shida 'yan kasar Faransa ne. Abinda gwamnan jihar Talabir ya fadawa kamfanin dillancin labaran AFP kenan. Muna gudanar da bincike akan lamarin, za mu ba ku ƙarin bayani nan gaba, a cewar Tijjani Ibrahim Katilla, ba tare da bayyana waɗanda suka kai harin ba. A jiya Lahadi, shugabannin kasashen duniya suka amince za su samar da gagaruman tallafi ga kasar Lebanon don taimaka mata farfadowa daga babbar fashewar da ta faru a birnin Beirut a makon da ya gabata, amma ba su faɗi yawan kuɗin da za su tura wa kasar ba. Shugabannin da suka gana ta bidiyo a yanar gizo bayan da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kira taron, sun ce taimakon zai kasance akan lokaci kuma isasshe don bukatun jama'ar Lebanon, kuma kai tsaye za a tura wa al'ummar kasar yadda ya kamata kuma ta yadda kowa zai san yadda aka yi rabon. Shugabannin manyan kasashen sun jaddada mahimmancin adalci da bayyana yadda aka raba tallafin agajin, saboda nuna shakkar turawa gwamnatin tallafin da 'yan Lebanon da yawa ke gani tana cike da ayyukan rashawa, kuma ana bayyana damuwa game da karfin da Iran ke da shi a kungiyar Hezbollah ta 'yan Shi'a. Macron, wanda ya kai ziyara Beirut ranar Alhamis din da ta gabata, ya faɗa a jawabinsa na buɗe taron da aka yi ta bidiyo cewa kasashen da za su ba da tallafin na buƙatar kawar da bambance-bambancen su don taimakawa jama'ar Lebanon, kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ce za ta shirya yadda za a raba tallafin. Duk da ƙoƙarin da 'yan adawa suka yi, shugaban Belarus Alexander Lukashenko, mai mulkin kama karya, na gab da lashe zaben shugaban ƙasa karo na shida a jere. Ra'ayoyin waɗanda suka kada kura'a da kuma hukumar zaben ƙasar na nuna cewa Lukashenko ke da kusan kashi 80 cikin 100 na kuri'un da aka kada, kuma sun ce abokiyar adawarsa ɗaya wadda ta fafata da shi sosai, Svetlana Tikhanovskaya, ta samu kashi 7 cikin 100 na kuri'un. An ba da rahoton cewa masu kada kura'a da yawa sun yi zaben. Hotunan 'yan zaɓe da suka ja layi don kada kura'a sun nuna mutane kalilan ne suka sanya takunkumin rufe hanci da baki. Lukashenko ya sha yin watsi da batun coronavirus a matsayin shirme, kuma kusan babu wani mataki da ya ɗauka don daƙile yaduwar cutar, ɗaya daga cikin batutuwan da suka janyo gagarumar adawa a zaben. Lukashenko ya kuma yi alƙawarin cewa zai ɗauki mataki sosai akan masu zanga-zangar bayan zaɓe. Adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a Amurka ya zarta miliyan 5 a jiya Lahadi, adadi mafi yawa a ƙasashen duniya. A jiyar Lahadin, jami'ar Johns Hopkins ta fitar da adadin, ta kuma ce yawan waɗanda suka mutu a Amurka ya haura 162. Cibiyar ƙididdiga ta kiwon lafiya da nazari da ake kira IHME a taƙaice, ta fitar da wata sanarwa dake hasashen cewa za a samu mace-mace kusan 300 zuwa 1 ga watan Disamba idan Amurkawa basu maida hankali wajen sanya takunkumin rufe hanci da baki akai-akai ba. A wata sanarwar, Daraktan Cibiyar IHME, Dr. Christopher Murray, ya faɗi cewa idan kashi 95 cikin 100 na Amurkawa suka fara sanya takunkumin rufe hanci da baki, sama da rayuka 66 za su tsira. Mai wani jirgin ruwan Japan da ke yankin ruwan Mauritius yana kwararar da tan 1000 na mai ya bada hakuri saboda abin da masana fannin muhalli suka kira babban kalubalen yanayi. Akihiko Ono, shugaban kamfanin jiragen ruwan Mitsui OSK, yayi alƙawarin cewa kamfanin zai yi duk abin da zai iya don warware batun. Ma'aikatar harkokin wajen Japan ta sanar da cewa za ta tura tawagar bada agaji Mauritius. Sanarwar ma'aikatar ta ce muna fata wannan tallafin zai taimaka wajen farfado da muhallin Mauritius da kuma dakile gurbatar ruwan yankin. Kasar Faransa ita ma ta tura tallafin kasar da ta yi mulkin mallaka a tsibirin na Mauritius da ke yankin tekun India.
Labarun duniya kenan kuka saurara daga dakin labaru na Amurka da ke Washington DC. Yanzu sai hirarraki da rahotanni da kuma shirye-shirye. Masanin tattalin arziki a Abuja Abubakar Ali ya danganta ginshikan dalilan karancin dala a Najeriya da boye takardun dalar da waɗansu masu sukuni a Najeriya suke yi. Abubakar Ali, wanda ke magana akan rahoton karancin dala a Najeriya da ke shafar lamuran kasuwanci, ya ce akwai wasu ne da suka yi amfani da dalar wajen boye kuɗin almundahana, don hakan ya fi sauƙi da boye ita naira kanta. Kazalika, Ali ya ƙara da cewa boye dalar wata hanya ce da ta tada farashin dala idan aka kwatanta da naira, inda a yanzu kimanin naira 470 ne dala take a kasuwar bayan fage. Masani tattalin arzikin ya ba da shawarwari na hana boye dalar da kuma rage sayo kayayyaki da ba su da wani muhimmancin gaske daga kasashen ƙetare.
Dalolin a yi masu barayin naira din sun sace a yi suna ta saya a yi sikale, siyasa abin yake tasowa a yi ana tara kudin a gida a yi, siyasa ka ke gani abin yake tafiya kullum da yake ana tashi nan kuma speculators din suna nan suna rikewa. Kaga kuma ba kudaden da ake kawo na ƙasan wajen nan meye sunan shi ne wannan remittances din nan. Na mutane ma saboda COVID-19 da rashin business da sauransu ba cika yanzu, yan Najeriya da suke aiki a kasan waje ba cika turo kudi ba, holding ne da sauransu shine ga kuma ga importation ga COVID din nan shine matsalan shine mu koma sarrafa abubuwan mu a cikin gida da dadi ba gida mu da dadi ba dadi mu fara amfani da kayayyakin da muke da gida kuma rage barnan da ake kashe kudin kan gwamnati da abubuwan da bai kamata ba muna shigo su ne zai cumulative effect din ai. Amma wani abin da zai mai ba ta tsayuwa, dama mai ne yake wannan abin nan, ba mu da kuma wasu hanyoyin da ake samun kudaden kasan waje. Duk ko ta yi na kudaden da ya kamata su zo a ƙasa sun tottoshe babu. Na biyu wanda muke da shi a nan cikin gidan an je an saye shi an ajiye su a gidaje.
Wato Malam Abubakar Ali, wannan ya nuna ba wai haka kawai akwai dalolin boye su wasu suka yi kawo wannan matsalar.
Na kwarai akwai sosai, akwai dalolin da yanzu suke gidaje. Allah kare ya san nawa ne dalolin da suke hannun mutane a gidaje.
Masani tattalin arziki Abubakar Ali kenan a zantawarsa da Nasiru Adamu El-Hikaya. A shiri na gaba za mu dora daga inda muka tsaya. Daga Bauchi, wakilin Abdul Wahab Muhammad ya aiko mana da rahoton janye barazanar yajin aiki da ma'aikatan lafiya na jihar suka yi bayan ganawarsu da kwamishinan kuɗi na jihar. Tun farko ma'aikatan lafiyar sun yi barazanar ne domin zaftare masu wani sashi na albashinsu da aka yi.
Sakataren kungiyar gamayyar ma'aikatan kiwon lafiya Comrade Usman Danturaki ya ce janye yajin aikin ya biyo wata ganawa ce a tsakaninsu da kwamishinan aikin kuɗi na jihar Bauchi domin warware batun biyansu hakokinsu.
Mun ga gwamnatin ta yungura wajen biya mana buƙatunmu, kuma har ga Allah yungurin da ya sa mun kai domin mu janye wannan shine sun ce za su fara sake wa'annan kuɗi da suka yanke, kuma mun ga kudade ne na watan 6 na ma'aikatan mu da suka yanke wanda ba dalili kawai a muka ga kawai sun yanke albashi ne wanda ba dalili da kuma allowance na kashi 20 wanda ba saka mana albashi ba tun 2018
kaman kun ga haske kenan za a yi ya koyi na kokin ku
mun ga haske tun da shekarun jiya sun fara biya kuma har yau da safiyar nan sun ci gaba da biya
ba kimanin mutane ne aka biya
sai yanzu ba zan iya faɗa ba amma a yanzu an kai kusan kashi 48 zuwa 9 zuwa 50
kundin na mutane wa'adi kan cewa idan ba su cimma wasu bukatun ku ba ko tukenan akwai lauje cikin da
mun yi da zuciya daya ne na mun ba su yau gobe har weekend din nan mu ga yadda za su yi su karasa shauran membobin nan idan kuma ba a yi bara nan banda muka zo muka zanna su muka ga akwai wayanda suke da matsaloli yajin aiki za a fara ran sha bin dare wayewan gari talata wannan na tabbatar maka abinda za mu ci talata mai zuwa
daga bisani na ji ta bakin kwamishinan kuɗi da tattalin arziki Umaru Sanda Adamu kan yarjejeniyar da suka cimma da ya kai ga janye yajin aikin gamayyar kungiyar ma'aikatan lafiyar ta jihar Bauchi
wato abin ya faru ne daidai da kwamiti da gwamna ya nada na tantance ma'aikata ga wajen magana tantance ne sai zama da an samu waɗansu matsaloli cewa za ga waɗansu ma'aikata suna karɓan kaɗan albashi 2-3 waɗansu za ga bank verification ba su da ita ga mutum goma suna amfani da guda daya to shine muna toshewa duk wanda muka samu irin wannan sai a tsaye da albashi to a haƙiƙaci wani sai aka dan samu tangarda muka aka rige kashi 20 na ma'aikatan lafiya to su kuma daga nan sai suka tada jijiyar waya suka ce za su tafi yajin aiki to muka zazzauna da su muka fahimci juna kuma aka biya su albashin su
wani tabbaci ne zaka ga musu dun saboda hankalin su ya kwanta dun saboda sun diba muku wajiba
abin da yake ba ta gane shine ba dauka ma za a zo yanzu ba za su je yajin aiki Allah da kafin malitin ta zo zamu ga duk wanda bai da kuɗi amma ina kai maka tabbatar maka akan cewa duk abin da za a yi dai duk wanda ya kamata a biya kafin karfe 8 na yau za a biya shi in wanda ya rage da zaman da muka yi mace musu su dawo da duk wani wanda yake da koke ran litinin in zamu duba mu gani me yasa ba a biya shi ba a dan sai a danta ke sai ba da izinin a biya shi indai hakkin sa ne
Abdulhamid Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria
Murar Amurka ake sauraro a nan shirin na musamman daga ofishin Murar Amurka na Abuja. Daga damagaran a jamhuriyar Nijar, wakilinmu Tamar Abari ta aika mana da rahoton campaign din da ake yi akan muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa. A kowace shekara a makon farko na watan Agusta, Majalisar Dinkin Duniya na faɗakar da mata masu shayarwa akan muhimmancin nonon uwa tsintsa ba tare da an sirka shi da ruwa ba. Yanzu haka kimanin kashi 80 cikin 100 na mata kan ba ƴaƴansu nono tsantsa a cewar jagorar asibitin CSI Sade ta da magana.
Ba da nono tsantsa ga jarirai ba da muhimmancin gaske yadda zai kare yaron da kamuwa da cututtuka cewar Madam Ali Hajiya Yaha jagorar asibitin da ke kula da mata da yara kanana wato CSE Start a nan da magana.
Ana fadakar da mata bisa wannan biko nono tsantsa kinan bayan shi da kwai relay wanda muke tare da su kuma a cikin unguwa suna ba da wannan bayani na mata su yi kokarin ba da biko nono wannan tsantsa kuma da kwai wanda muke ce ma group Mandu CTN na mata wanda suke cikin unguwa mata zalla ne kenan da kwai wanda suka yi biko nono tsantsa kenan suka ba da musallai na gari wanda daga biko nono tsantsa wanda kenan su ma muna amfani da su muna ziyartar su mu kara kwatanta mu ce a cikin wannan satin su yi gaba da fakatar da mata bisa kan biko nono tsantsa
yawan fadakarwa da jami'an asibiti ke yi a koyaushe matan sun fara fahimta hakan ne inji Hajiya Yaha ya kai su ga samun ci gaba sosai na mata masu ba da nono tsantsa
mahi yawa mata an ka tambaye su da kansu ke fadin muhimmancin da yake nono tsantsa kuma mahi yawa matan su ba da musallai su da suke biko nono tsantsa wannan yaran su bisa kananan cutattun wannan wani zawo wani bage raba sa ba wata wahala da mata take sha yaro yana zawo yaro yana rashin lafiya kenan duk ya rage musu kenan shine zamu ce kenan mutane sun fahimta da wannan amfani biko nono tsantsa
mata sosai suna kulawa da irin gargadin da kuke
nan aka dauki ga shekarun baya sai in ce alhamdulillah inda mata da yawa suna amfani da hakan mun samu kashi wajen kusan 85 na mata wanda suke biko nono tsantsa wanda in ka tambaye su ko tamta biko nono tsantsa
a cikin tsarin su na ƙara faɗaɗa aikin su asibitocin sun hori wasu mata a cikin unguwanni don su waye kan mata game da bada nono tsantsa Aishatu Abdul Jalil na daga cikin su.
Gira gira muke bi muka gaisa sai mu ce muna waye ma kai mutane bisa kan nono tsantsa.
A gida gidan da kuke bi kamar mata suna yarda haka kuma ko suna ganewa ba ku samu ba wata matsala haka da mata?
Saboda Allah wa'ansu suna ganiya. Wa'ansu ko su ce yanzu mu bar yan mu har mu wata shida mun ba su ba ruwa. Kuma wanda suka gane su ce wallahi mu mun gane mu da mun ba wannan ba so eh ba so bi mu muna ma yaran mu haka da muna suna jin dadi wannan zanan tadi bisu
sun samu mata masu yawa wanda suka yarda kamar suka gane wannan waye kan naku.
Gaskiya an samu ana samu eh wallahi Allah ana samu.
Ga kuma abinda wasu matan da na samu a asibiti ke cewa
na yi bai kwan nono tsantsa daga bakin aiwata ne da muka zo awo aka ce mun ba da ruwa muka ce a'a suka ce to kan mu bada sai mun yi wata shida to din sauran gaskiya da nayi goyen su na bada amma gaskiya da canjin yanayi wani za wani abu dun batta duk lokacin da muka zo kuma karuwa dai
suna na Rayya na ba da nono tsantsa mun ma ba shi ruwa tun daga aihuwar sha tsawon wata shida na shayi a alhamdulillah gaskiya wani za za wata na yaro da wani amaye amaye babu shi gaskiya
Sahura Ibrahim eh ban taba yin ba da nono tsantsa ba he dai in garwa ya mishi na aihi yaro ina garwa ya mishi da ruwa kawai yana shi
to in kika zo asibiti wannan waye kan da ake yi kullun in kika zo kina tsaya ki saurara
ina tsaya in saurara amma ni gani nake in na kyale yaro ya tahi da haka kaman in shiruwa za ta kama shi
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger
Abarina Kubashi
Ana cigaba da sauraron shiri na musamman ne na Murar Amurka daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Yanzu kuma lokaci yayi da Binta Esayero za ta shigo mana da shirin nan na Adena Shan Kwaya.
Jama'a barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena Shan Kwaya. Sunana Binta Esayero mai gabatar da shirin. A cikin shirinmu na wannan mako, za mu ci gaba inda muka tsaya a makon da ya gabata inda wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da Detective Awal Bala a jihar Kano akan irin tasirin da lockdown yayi game da shaye-shayen miyagun kwayoyi. Yanzu bari mu leka jihar Kano a Najeriya.
Za a iya cewa kenan yawan tarkon laifuka ya kare kenan dan a samu fita a tsakanin mashaya da kuma waɗanda suke aikata laifi bayan sun yi shashaye.
Gaskiya ne tarko ya karu a wasu tarkunan ma lokaci zaka ga an je ko inda ai mai abin siyarwa wani zai je ya tsaya a wajen mai abin siyarwa ko mai shayi zai da gangan zai kakaro tari ya ce za ga mutane sun gudu sun watsi wata ila hadda mai shayin ma anan za su kwashe cinikin nasa su kwashe komai da komai su yi gaba
amma me yasa suke yin tari
wai su nuna cewa su suna da wannan cuta saboda mutane su gudu dan duk lokacin da suka je kaga an yi tari kowane ne yana kokarin ya gudu saboda masana harkar lafiya sun ce yawanci ana daukan wannan cutar ta wannan tarin
da haka sai suka fito da wannan dabara
sababbin dabara ne suka fito da ita har akan ATM suna yi a lokacin
a kamar yaya
irin ATM na cire kuɗi a jikin wajen banki na ATM machine din nan da ake shi ma an kaje kana yi lokacin sai ka danna suna bayan ka tunda layi ake bi sun tabbatar ka danna ya fara karan nan gargar kuɗin
yana kirgawa
eh sai su zo kusa da kai su ta tari su ta me yasa kake tari
eh
da ka gudu garin wannan hayaniyar da sai kwashe kudin da ka fito da shi
kinan za a iya cewa ita lockdown kaman ta bayar ta hannun da hannun dama ne ta karbe da hannun hagu idan muka yi la'akari da bayanan ka cewa duk da cewa karancin ababen shaye-shaye samar da shi wato an yi samu karancin samar da shi saboda an kafe an toshe kafofi amma gashi kuma a hannu guda wato ana ci gaba da yin aikace miyagun ayyuka
wato Alhaji Mahmud ai ka tambaye ni kalubalen lockdown ne shi ma kuma akwai inda lockdown din yake da muhimmancin sa wato an ka tambaye ni zan fada maka wannan na daya kenan
wannan wato bayanin da kai wato kila ya nuna mummunan tasiri da lockdown yayi wajen harkar mu'amala abubuwan shaye-shaye da kuma aikata miyagun ayyuka kaman bai rage komai ba, duk da cewa kayayyakin ko kuma hanyoyin samar da kayayyakin ya ragu, amma kuma an talauci ya sa sun fito da hanyoyi. Wannan tasiri za a iya cewa yayi kyakkyawan tasiri shi lockdown akan sha'anin shaye-shaye da aikata miyagun ayyuka?
Na farko dai babban tasirin da lockdown yayi,
tasiri mai kyau
da lockdown yayi, duk waɗanda suka aikata laifi a baya suka gudu, kamar irin kisan kai da wasu manya-manyan laifuffuka, jami'an tsaro ba su samu damar kama su ba. To da yin wannan lockdown din ya sa sun dawo gida, kuma jami'an tsaro sun yi amfani da lockdown din, an samu damar kama su, ɗaya kenan. Sannan tasirin da lockdown ya sake yi shine cewa mai kyau shine cewa zaka ga cewa irin mutanen da suka dade suka tafi ba su zo gida ba, sun tafi wani garin sun yi shekara 10, wani 7, wani waye bai dawo ya ga iyalinsa ba, bai dawo ya ga gida ba, baya kula da gida, baya wani
yana san yana barihinsa,
yana abubuwansa. To dole ya sa ya dawo gida, ko ya shirya ko bai shirya ba. Sannan an yi amfani da lockdown din nan, mutane waɗanda ma ba su zuwa masallaci akan kari sun dinga zuwa masallaci saboda babu abin da za su yi. In sun dawo za su zo ne a gida, doman daga gida sai dai su je masallaci, sai kuma su dinga zama ana tattaunawa da su, wanda akwai manyan mutane wanda ba a samun dama a unguwa a tattauna da su akan matsalolin da suka shafi a harkar unguwa ko tsaron unguwa ko kuma dai wani abu makamanci. To yanzu wannan lockdown din ya sa an samu dama ana zama da su a tattauna da su dan a samu matsaya.
Okay, nan wannan tattaunawar ta bayu ga misali waɗanda misali yaran da aka san suna wannan shaye-shaye a baya, wato an samu wani hurumi ko wani wace dama da za a yi musu nasiha kenan, misali tun da ka ce dattawan anguwa suna nan ko da yau.
Gaskiya ne an samu hurumi, wani ba a da hurumin da za a je a yi man nasiha, ba lokaci ba ma inda za a ganshi, amma saboda wannan lockdown din an samu damar ganin sa, kuma an masa nasiha, kuma an tafi da waɗanda yake ganin suna da yanci su masa wannan nasiha kuma ya karba, kuma yawanci da yawa an samu ci gaba dan sun karba, wasu ma kuma daga nan wajen sun daina wannan abin da suke saboda wannan nasihar da aka yi musu. Kuma masana masu kididdige na harkar laifuffuka sun samu damar zaunawa su kididdigen su a daidai, saboda babu wani shan wahala tsakanin zuwa nan wajen zuwa nan wajen, an samu cikakke kididdiga saboda lokacin da ya kamata ka je kai wannan abubuwan duk suna gida, kuma zaka samu damar magana da su, zaka samu time din da suke zama, zaka samu time din da zaka je ka binciken ka cikin kwanciyar hankali da nutsuwa babu fargaba.
To jama'a, zamu da sa'aya a nan a madadin wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kuri, ni Binta Esiyaro da na hada shirin da kuma gabatar, nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako.
To baban gida Jibrin kawo mana sharhin jaridu na Najeriya.
Sharhin jaridun ne da jaridar da Sun ya rage cikin manyan labaran jaridar da Sun na cewa wanda ake samu na masu dauke da cutar coronavirus a birnin tarihin Najeriya Abuja na da nasaba ne da 'yan Najeriya da ake dawowa da su daga kasashen ƙetare da kuma wayanda ke zaune a jihohi da ke makwataka da birnin tarihin Najeriya Abuja. Wayannan matsaloli dai, in ji ministan birnin tarihin Najeriya Abuja Muhammad Bello, su ne ulmul abayisan karuwar masu dauke da wannan cuta. Sai kuma jaridar Banga, daya daga cikin manyan labaran jaridar Banga na cewa wasu gamayya kungiyoyin fararen hula a Najeriya a ƙarƙashin lemar Justice Now Movement sun yi kira ga tsaffin shugabannin Najeriya irin su General Yakubu Gawan da Cibu Olusegun Obasanjo da General Babangida, General Abdulsalam da kuma Alhaji Atiku Abubakar da su tashi tsaye wajen ganin an kawo ƙarshen kashe-kashe da ake yi a Najeriya. A cewar ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar mai suna Okon Olu, ya ce akwai buƙatar tsoffin shugabannin Najeriya da kuma magabata irin su General Tablis Anjuma da Dr. Goodluck Obele Jonathan da Enes Shoneka su tashi haika wajen kwabawa shugabannin Najeriya na yanzu na ɗaukar matakan da suka dace na tabbatar da tsaro a cikin ƙasar ta yadda za a kawo ƙarshen kashe-kashen da ake wa 'yan Najeriya. Sai kuma jaridar Leadership, ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar Leadership na cewa wani tsohon ɗan majalisar dattijan Najeriya Sanata Burjika Shamu daga jihar Ogun ya rasu sakamakon kamuwa da cutar coronavirus. Burjika Shamu dai ya kasance fitacce musamman a lokacin da hukumar da ke yaƙi da fatocin mugan kwayoyi a Najeriya NDLE ta yi yunkurin kama shi tare kuma da mai da shi kasar Amurka domin fuskantar shari'a. A sakon ta'aziyya da ƴan uwa da abokan arzika na tsohon dan majalisa suka aike, sai fatan Allah ya ji kansa. Sai kuma jaridar The Guardian daya daga cikin manyan labaran The Guardian na cewa yanzaka ƴan Najeriya 327 sun dawo Najeriya daga kasar Ingila bayan da aka dawo da su sakamakon makaliya da suka yi tun bayan fara annobar corona. Sanarwar da mai taimakawa ministan harkokin wajen Najeriya ta fuskar yada labarai mai sirri sanda ta fitar ta ce ƴan Najeriya sun bar filin jirgin saman kasa da kasa na Gatwick dake London ne zuwa babban filin jirgin saman kasa da kasa na Nnamdi Azikiwe dake Abuja. Kwararar Asabar din nan ma sai da wasu ƴan Najeriya 323 aka kwaso su daga birnin London zuwa filin jirgin kasa da kasa na Murtala dake birnin Lagos. Sai kuma jaridar The Punch da ya daga cikin manyan labaran jaridar The Punch na cewa yanzu haka kungiyar likitoci ta Najeriya ta fara gudanar da bincike domin gano musabbabin rikicin da ya auku a lokacin zaben kungiyar na kasa da aka yi a jihar Enugu. Shugaban kungiyar Professor Innocent Oja shine ya sanar da haka a wani taron manema labarai a Abuja. Kungiyar likitocin Najeriya je ta bayyana takaicinta ganin yadda wasu hotuna na bidiyo suka dinga yawo a Najeriya inda ake nuno likitocin na ba hamata iska wasu su ma jina-jina da jini. Abin yi da jibirin murya Amurka daga Najeriya.
Lokaci ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe, wato shirin murya Amurka da kan bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Majalisar Dokokin Amurka ta ware wasu makudan kudade a wani aikin taimako domin yaki da cutar coronavirus a yankin gabas da tsakiya, in ji Michael Harvey, mataimakin shugaban hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka, wato USAID, mai kula da gabas da tsakiya a wata hira a kwanan nan tsakanin hukumar USAID da ma'aikatan harkokin wajen Amurka. Amurka ta taimaka da sama da dala miliyan 205 a wurin yaki da cutar COVID-19 a gabas da tsakiya, a cikin sama da dala biliyan 1 da miliyan 500 da Amurka ta ware na yaki da annobar a fadin duniya. An ware waɗannan kuɗaɗen ne da zimmar taimakawa gwamnatoci da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da ƙungiyoyi da ba su ƙarƙashin gwamnati da masu harkokin inganta kiwon lafiyar jama'a da kuma kare asibitoci da ƙara yawan ɗakunan gwajin lafiya da ayyukan sa ido a kan cututtuka da kuma horar da ma'aikatan gaggawa. Mataimakin shugaban hukumar Harvey ya faɗa cewa a gabas da tsakiya kuɗaɗen yaƙi da COVID-19 ya kai matsayin da kowace ƙasa tana amfana da shi a yankin. Mr. Harvey ya nanata cewa yayin da kasashen yankin suke fama da kalubaloli sakamakon yaki da ake gwamzawa a Libya da Yamal da Iraki da kuma Siriya, hukumomin kasashen dan kansu sun taka rawan gani ainun a yaki da wannan annobar.
And we are extremely proud of that because we have invested so heavily in building the capacity of those healthcare systems and they have done well. Their political leadership also managed it with a seriousness that we have seen in few other regions. The economic cost of the shutdown is now what we are.
Yace muna kuma alfahari da hakan ainun saboda mun zuba jari mai yawa a wurin da bada horo ga ma'aikatan kiwon lafiya kuma sun yi abin azo a gani matuka. Shugabannin siyasa kuma sun bada muhimmanci ga ayyukan su da muka saba gani a wasu yankuna. Matsalolin tattalin arziki da dokar hana zirga-zirga ta haifar yanzu sune damuwar mu. Wace hanya za mu bi mu magance wannan batu domin samun bunƙasar tattalin arziki cikin gaggawa? Mataimakin shugaban hukumar Harvey ya ce wata ƙasa a gabas da tsakiya ta ki amincewa da taimakon Amurka a lokacin da wannan cutar mai kisa ta ɓarke.
It is tragic and heartbreaking how hard the Iranian people were hit by COVID. This is a country with a lot of multi-generational households. And what we're learning around the world is that multi-generational households are particularly hard hit.
Yace Iran ta kiyarda. Abin tashin hankali ne ganin yadda COVID-19 ta gallaza mutanen Iran. Wannan ƙasa ce mai tarin mutane masu yawan shekaru. Kuma abinda muka gano a fadin duniya shine mutane masu yawan shekaru su ne wannan cutar ta fi addaba. A don haka za mu ci gaba da lura, kana za mu ci gaba da zama cikin shiri ga duk mai buƙatar taimako. Gwamnatin Amurka ta ware wasu kudade da suka kai dala biliyan 20 da miliyan 500 da zai taimaka wa yaki da COVID-19 a fadin duniya. Kana ta himmantu ta ci gaba da kasancewa shugaba a yaki da cutar. Mataimakin shugaban hukumar USAID Harvey ya ce a koda yaushe Amurka tana taimaka wa mutane da ke da bukata. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana mana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan murar Amurka ni Umar Faruk Musa da na gabatar da wannan shiri nake cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum.